Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ki gabatar da Indaranka. Wani boka ɗan Katsina da ya sami gidan haya a Kano yana aikin ƴar mai ganye ya shiga cikin cakwakiya bayan da yi wa wata budurwa mai neman miji ciki. Sai dai ya ce tsautsayi ne wanda baya wuce ranarsa.
A cece ne, na tuma taimaka manya.
Rundunar Hizba ta jihar Kano ta miƙa matasan nan na unguwar Tudun Fulani ga 'yan sanda, wato waɗanda aka zarga da yi wa yarinya mai shekara 7 fyaɗe bayan yi mata barazana da wuƙa har ta kai sun yanke ta a hannu. Inda Hizbar ta ce dama belinsu aka bayar bayan janye ƙorafin da mahaifan yarinyar suka yi. Matsalar ƙaruwar samun cuta mai karya garkuwar jiki da ake yawan samu a jikin 'yan mata da samari masu yawon tazubar na ci gaba da jefa al'umma cikin ruɗani, har ta kai wata ƙungiya ta fara shirin sayen kayan gwaji a matsayin matakan rigakafi domin rarrabawa a unguwanni. Kowa da kiwon da ya karɓe shi, wai makocin mai akuya ya sayi kura. Wani kasar gumin ɓarawo da ya gurfana gaban alƙali, kuma ko da suka yi arba da alƙalin sai suka fahimci juna, ashe-ashe ajin su tsaye zamanin suna yin makaranta. Kaɗan kenan daga cikin ƙunshin Indaranka na wannan lokaci, sai ku gyara zama domin jin cikakken abin da shirin ya ƙunsa. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Nasir Salisu Zango ne yake farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin Indaranka. Kafin mu tsinduma kuma cikin gundarin shirin, ga wani gyara bisa tuntuɓen harshe da aka yi a wasiƙar Malam Botorami da aka karanta a baya, wato batun Hadiza wata 'yan garkuwa suka sace har zuwa cikin dajin Safana. A wasiƙar ta Botorami muka ce kuɗin da aka biya aka fanshi Kadijan naira 370,000 ne. Daga bisani ne likitan da ya aika wa Botorami wasiƙar ya jawo hankalinmu da cewar ai kuɗin naira 3,700,000 ba naira 370,000 ba. To Allah ya kyauta, Allah kuma ya maganta. Yanzu kuwa shirin zai ɗora, inda za mu fara da labarin wani boka wanda aikinsa ya kwaɗe har ta kai ya faɗa hannun sojojin ma'aiki da ake wallaƙa biyu da dakarun Hizba a nan Kano. Wannan boka mai suna Sani ɗan asalin jihar Katsina, wanda ya shigo ci ranin bokanci a Kano, ya kuma sami gidan haya a Kurna ya kama har ta kai ya samu dillalai da ke kawo masa mata masu neman mazajen aure da sauran ɗan taimako da boka yake yi. Sai dai kuma a lokacin da wata budurwa ta buƙaci aure kuma lokacin tashin ta bai yi ba, sai ta samu labarin wannan boka wanda aka ce mata ai akwai shi da zafin yawu. Don haka ta wanke ƙafa ta tunkari gidansa, bayan da wani magidanci wanda shi ma ke hannun Hizba ya yi mata takalmi ta isa ga boka. Sai dai kuma bayan da ya bata rubutu, ƙarshe dai mai afkuwa ta afku, domin zancen nan da nake muku budurwar ma na ɗauke da juna biyu mallakar sani boka. Sai dai kuma a lokacin da muke zantawa da shi, bokan ya ce budurwar ta zo ne a yi mata aikin samun miji cikin hanzari, kuma bayan kammala aikin ne sai kuma shaiɗan ya ratsa tsakaninsu.
Ta zo inda nake neman a dafa mata da addu'a Allah ya bata mijin aure. Muka yi bayani da ita, na haɗa mata magani da rubutu na bata. Shine da na bata wannan abubuwa, sai take ce min to yanzu ya za a yi, sai nake ce masu ai ya kamata tsakanina da ke akwai taimako. Sai take cewa don wannan ba matsala, sai ta amince tsakanina da ni da ita, sai muka haɗu. Shine rabo sai ya shiga. A taimaki rayuwana, ina tuba, a taimaki rayuwana don manzon Allah. A cece ni, a cece rayuwata, a cece rayuwata don manzon Allah.
Wani magidanci da aka ce shi ne ya yi dillancin wannan budurwa zuwa ga boka Sani, ya ce hakika shi ne ya kaita, amma fa shi ya kaita ne da kyakkyawar niyya domin a yi mata taimako ta samu masansani.
Ni har ga Allah abin da na sani yana ba da taimako, har ga Allah ni dai ko ba haka ba na san dai yana ba da taimakon magani, ni kuma na yi wannan abin da kyakkyawan niyya ne.
To amma muƙaddashin babban kwamandan Hizba na jihar Kano mai lura da ayyuka na musamman Sheikh Albakari Mika'il ya ce ai bokan shigo-shigo ba zurfi ya yi wa waccan budurwa, kuma daga ƙarshe ya ba ta ruwan rubutu wanda ya dama shi da banju, ya ce ta kalli gabas ta kwankwaɗa. A ƙarshe sai ta farka ta ganta cikin mummunan yanayi.
Shi dai fatauci yake na malanta. To bincike mu ya tabbatar da cewa ya ba ta rubutu, rubutun kuma ya sa ta maye kuma sanin ka da sani na da rubutu ba wata ayi mai sa maye to ta tashi ta ga ga yanda sitara ta take ba daidai ba kuma mun kira shi ya tabbatar da an yi haka yanzu mun gama binciken mu zamu tura wa hukumar yan sanda
Sheikh Muhammad Al-Bakari Mikail kenan muƙaddashin babban komandan Hizba na jihar Kano har ila yau dai muna cikin hukumar ta Hizba inda bincike ya tabbatar da cewa a Hizbar ne aka gabatar da batun wasu matasa biyu na unguwar Tudun Fulani da kenan Kano wadanda ake zargin sun dauki wuka sun yi wa wata yarinya mai shekara 7 barazana sun kai ta shago sun yi mata fyaɗe har ta kai sun yanke ta a hannu amma daga bisani bayan godo da neman sulhu iyayen yarinyar da kansu suka rubuta hukumar Hizba wasika cewar sun janye sun kuma yafe wancan alkaba'i da aka yi wa diyarsu lamarin da yasa Hizba ta aminta da sulhun ta kuma bayar da belin waɗannan matasa da ake zargin sun yi aika-aika sai dai kuma an saka yau litinin domin sake gabatar da su to amma ayya cewar fa baya ta haihu domin wasu kungiyoyin kishin al'umma tun a baya da kungiyar mata lauyoyi ta fida sun ce ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa kuma tun a juma'ar da ta gabata shugaban kungiyar mata lauyoyi ta duniya reshen jihar Kano barista Huwaila Ibrahim ta kai gauro da kai mari domin ganin an gano inda matsalar take an kuma yi adalci zuwa yanzu dai hukumar Hizba ta ce ta sake dawo da waɗannan matasa an kuma rubuta takarda an aike da su zuwa shelkutar yan sanda da ke Banfai domin yin bincike a kuma dauki matakin da ya dace Malam Shehu Tasiu Ishak shine muƙaddashin komandan Hizba mai lura da bincike ya bayyana cewa sun yi iyakar nasu kuma wannan gabar sun mika maganar hannun yan sanda
To alhamdulillah bayan cimma matsaya ta lalace sakamakon girman laifin yasa su da kansu iyaye suka fahimci ba su da haƙƙi na janye wannan ta'annuti da aka yi wa ƴar su kuma sai aka yi waccan yarjejeniya to yanzu an sake komawa kan matakin da Hizba ta tsaya na tura hukumar ƴan sanda domin fara da bincike
Shehu Tasiu Ishak kenan muƙaddashin babban komandan Hizba na jihar Kano kuma kan yawaitar irin wannan matsaloli na fyaɗe da kuma yadda har yanzu mata ke aminta da bokaye masu yin sirrin bahani yasa muka zanta da malama Kulsum Kasim muƙaddashiyar komandan Hizba mai lura da yaya mata wacce ta ja hankalin mata kan kaucewa irin waɗannan matsaloli
ina jin hankali ne ga iyaye mata cewa su dogara ga Allah ta bangaren fyaɗe dole ne mu kiyaye martaba ƴaƴayenmu wajen saka musu suturu masu wanda shari'a ta yadda da su don ya zama an lullube mutuncin su kuma mazaje da suke yi wa yara ƙanana fyaɗe su sani cewar Allah yana ganin su kuma duk abin da ka aikata wani to kai ma sakamako yana nan
dangane da wannan cuta ta HIV kuma wacce sannan a hankali ke yaduwa cikin sirri wata kungiya mai tallafawa al'umma da fadakarwa mai suna hasken al'umma ta fara shirin bin kwararo suna wayar da kan mutane akan muhimmancin gwaji kafin aure da kuma alƙawarin samar da kayayyakin gwajin jini a unguwannin cikin birni la'akari da yadda cutar ke yaduwa wanda baka tunanin yana dauke da ita wuyarta ayi gwaji sai kaga an samu malama Aisha da ke zaman shugabar wannan kungiya ta yi mana ƙarin haske kan yadda wani ango da amaryarsa sabon aure da suka je asibiti gwajin jini ga matar wacce ta samu cikin fari har ta fara laulayi kuma cikin gwaje-gwajen da aka yi mata sai gashi an samu wannan cuta lamarin da a yanzu ya jawo kace na ce da zargi daga kowane bangare har ma take cewar wataƙila da an yi gwaji kafin aure da ba a zo ana nuna wa juna yatsa ba
yunkurin da muke yi a yanzu insha Allah cikin wannan satin za mu samar da kayan gwaji da kuma ma'aikatan lafiya gidajen masu unguwannin na kusa da mu domin a tabbatar ana gwada lafiya kafin a yi aure domin a satin nan matsalar da muka fara samu saurayi da budurwa sun yi aure dukansu ba mai wanda ya taba aure kuma an same su da wannan cuta ta HIV
masauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a ita kuwa kungiyar lauyoyi ta kasa reshen jihar Kano ta tabbatar da barista Abdullahi Adamu Fage a matsayin cikakken shugaban kungiyar reshen jihar Kano kafin daga wannan daraja ta sarai barista Abdul Fage shine mataimakin shugaban kungiyar matashi ne mai jini a jika shiru-shiru yake abin da yasa wasu ma ke ce masa Adamu sarkin hakuri a fannin aiki da tsayawa a fuskanci gaskiya kuma kai ka ce zaki ne a cikin sauran namun dawa barista Abdul Adamu Fage gogagge ne sosai mutafannini wanda ya samu shaida sosai daga abokan aiki kuma daga darajar tasa ya biyo bayan samun mukamin kwamishina da shugaban kungiyar barista MA level yayi a kunshin wannan gwamnati mai ci cancanta kuma ta sa sauran yayin kungiya suka ce shikenan babu ja wai kare ya muta saura abin yi kawai ayi wa barista Abdul Fage mu baya na sauran lauyoyi suka ce sun bi mu kuma muka ce Allah ya rika to kamar yadda muka faɗa dai yau shirin na Hizba ne yanzu ma za mu sake komawa Hizbar inda dakarinta suka kai su mame wata kasuwa a makoda, inda labari ya ishe su cewar barewa kadangarin Bariki gida kawai ake yi suna ci su nak abin su. Rahotanni sun nuna cewar wata kasuwa ce mai suna kasuwar Gawan Bature ta zama tamkar wani sarari da ake shantakewa. Wakilin Mamin Abdu Ba Kano ma yana da cikakken bayani.
Dakarin hizba ne dai suka kai su mame inda suka samu nasarar dakumin maza da mata, kuma da dama daga cikin su masu karancin shekaru ne, har ma filin inda ranka ya zanta da su.
Ya fi dawa Gawan Bature. Ina kusugunna ka kama ni. Yanzu ka abin da zan ci a hakuri a taimaka akan gidan iyayena.
Ni Katsina nake nan garin kwana na ɗaya. Yanzu da an je tasha nan za a samu dangi na tasha Ingawa.
Shehu Tazu Isaac shine mataimakin komandan hizba, ya bayyana irin matakin da za su dauka bayan kammala bincike.
To yanzu dai wayanda aka ci nasarar kamawa yara 8 ne, maza 4 mata 4, in Allah yarda ko dai a daina ko kuma a kamo a kai ga hukuma ta hukunci.
To wallahi kyauta. Daga kasar Amurka kuma aka ci bisa aka yi wai mugun gamo. Domin wasu abokai ne yan aji guda suka hadu bayan tsawon lokaci da kammala karatu, amma fa an hadu ne a kotu bayan da ɗalibin da yafi kowa kokari a ajin ya bayyana matsayin barawo a gaban alƙali ya kawarsa da suka zauna a aji guda. Wakiliyar mu Amina Hamisu Isa za ta warware manazari da abawarsa.
Bayan da aka gabatar mata da mai laifin domin yanke hukunci, alƙaliya Mindy Glazer ta kadu da ganin wanda za ta yanke wa hukunci, kasancewarsa kohon dan makarantarsu mai suna Arthur Booth da ta shafe shekaru 30 bata ganshi ba. An gabatar da Arthur Booth bisa laifin sata, kuma bayan alƙaliya Mindy ta yi masa tambayoyi sai ta gano cewa barawon dan ajinsu ne a makaranta, wanda ya kasance zakakuri da yafi kowa kaifin basira, wanda yake da burin zama likitan kwakwalwa. Duk da yanayi na tausayi da damuwa da alƙaliya Mindy ta tsinci kanta a ciki na ganin yanayin da abokin karatun nata yake ciki, ta yanke mai hukuncin zama gidan yare na tsawon wata 10. Sai dai a ranar da za a saki Arthur Booth, alƙaliya Mindy ta garzaya gidan yare tare da iyalansa cike da murna da farin cikin sake gadinsa, sannan ta yi masa fada kan ya gyara rayuwarsa. Arthur ya yi nadamar ɗabi'arsa ta shaye-shaye da sata, tare da yi mata alƙawarin zama mutumin ƙwarai wanda iyalansa da su 'yan ajinsu za su yi alfahari da shi.
An gaishe ki Aminatu. Ita kuwa wakiliyar mu Nasiba Umar Madaki ta yi nazari ne akan rasuwar babban sarkin Sultan Kabusu na kasar Oman, wanda shine ya kifar da gwamnatin mahaifinsa domin ya gaji kujerar, kuma shine sarki mafi dadewa bisa ga dan sarauta a wannan yanki nasu. Amma kuma duk ya kammala ba shi da tsatsansa da zai gaje shi. Gani Saiba.
Sarkin Oman shine mafi dadewa a kasashen Larabawa. Shine ya kifar da sarki mahaifinsa da taimakon turawan Birtaniya, kuma ya kawo wa kasar ci gaba, kuma ya samu damar rufe bakunan kowa a fadin duniya akan kasar. Duk da cewa shine ya kifar da mahaifinsa domin ya samu mulki, amma shi bai samu dan tsatsansa ba wanda zai gaje shi, sai dai ya bar wata wasiƙa bayan rasuwar shi, wacce aka ce ya rubuta sunan wanda yake so ya ci gaba da mulki bayan rasuwar shi. Sarki dai shine kololuwa wajen iko a kasar shi, shi yafi kowa iko wajen zartar da hukunci a kasar shi, kuma shine babban komandan askarawan kasar, shine ministan kudi, kuma shine ministan tsaro.
To Allah ya ji kan musulmi. Kafin mu je ga fannin mu na ra'ayinku ga takardar neman taimako ta wani bawan Allah mai suna Abubakar Garba, wanda Allah ya jarrabe shi da lalura har ta kai mahukuntan asibitin koyarwa na malamin Kano, sai ka ce naira 218,200 sune lissafin abin da ake bukata domin yi masa aiki. Kudin da yace ba shi da su, ba shi da dalilin su. Sai kuma takardar neman taimako ta wata baiwar Allah wacce ita ma ke kwanta asibitin koyarwa na malamin Kano, ana bukatar naira 25,000, tace tana da 10,000, cikon naira 15,000 kacal take nema, tace tana roƙon bayin Allah a taimake ta a ceto rayuwarta. Sai kuma takardar neman taimako ta wata baiwar Allah mai suna Hawwa Adamu, wacce ke bukatar naira 37,000 bisa aikin idanu da za a yi mata. Yanzu ku ga Abdulrahman Hamisu na Madina, wanda ya leka dandalin sada zumunta na Facebook, ya kuma zakulo sakonninku da kuka aiko mana.
Zamu fara ne da sakon Mahmud Ishaq da Wanau, inda yake cewa ziyarar bazata da kwamishinan shari'a ya kai, hakan yayi daidai da fatan zai fara da ziyarar zuwa wasu kotunan don kawo ci gaban shari'a a jihar Kano. Sakon Shehu Adam Azhar kuwa cewa Allah ya sa ba mazajin da suke barin iyalansu da miya lami ne suka je hotel suka ci kaji da tsire har suka manta da hulunansu da takalmansu bane dan santi. Ine muku fatan alkhairi. Sakon Awwal Adam Abdullahi kuwa cewa tofa wannan gidan abinci sai ka ce a kasar waje, Allah ya sa a samu masu wannan kaya, amin. Za mu karkare da sakon Ruki Larki, inda take cewa inda ranka kuna yi muna jin daɗi, fatan alkhairi a gare ku, Allah ya ƙara basira da albarka mai tarin yawa, amin.
to an gaishe ka Abdulrahman Hamis na Madina. Dika daga kuma da wannan ne shirin ya zo karshe a madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Bala Abdullahi Amina Abdu Baka Noma Nisaiba Umar Madaki da Amina Hamis Isa Abdulrahman Hamis na Madina shine sarrafa na'ura dan sada da ku Nasir Salisu Zango da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.